أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أجيا الله تبارك وتعالى يا قدري منذ قصد أشتركنا أيوين أن سورة الحاكم أو سورة التكاثر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم إذن عن النئيم لوكة تاشيي لوكة دكما ديدي دا لوكة دمكي تفيا ميسالة لما يلاكدو أبن دمكي ومن قادسة ومن قادسة لوكة سالة مكان دا كتر أما بعد من قادسة وانا سورة فشتاء لحكم التكاسو سورة دا تقباتا كافم شغوانا سورة الأصري daga ƙarshe ta gaya mana kalla sofa ta'alamu na summa kalla sofa ta'alamu tsawa sannu za su san ƙarshen al'amari daɗa ƙarshen al'amarin tsawa sannu za su sani inda ya zama sun rayu a duniya ya zama aikin su tafakuru da kuma takasur alfahari wajen tara dukiya ta kowace hanya kalla lau ta'alamu haƙiƙa da sun san ilmal yaqini ilimi na sakankancewa da mashtagaltum bihi da ba za su damu da ƙoƙarin tara dukiya ta kowace ita irin hanya ba la tarawunna al-jahim sannu wallahi za a nuna musu wata jahima summa la tarawunnaha sai aka saki ƙarfafa zancen saboda ka sannu za a nuna musu ita ainal yaqini matukar kallonsu za su skankance su ganta kuru-kuru la tarawunnaha ru'yatan hiya ainal yaqin za su ga wutar jahima kafin su shiga za su ganta ainal yaqini kuru-kuru a ido tsakanin ilmal yaqini da ainal yaqini wato malamai sun yi baya gangano da dama kalla law ta'lamuna ilmal yaqini ilmal yaqini shine abin da ka san shi ba lalle sai ka gane da ido ba to ilmal yaqini kenan ilimi na sakankancewa sai aka sake cewa kuma summa la tarawunna ha adada wallahi za su ga wutar jahima ainal yaqini ido kuru-kuru za su ga wutar to abin da ake nufi da ilmal yaqini huwa idraku shay'in min ghairi mushahadatin idan za ka san abu ka riske shi amma baka gan shi a idan ka ba shi ake cewa ilmal yaqini amma idan za ka ga abin ka samu labarin abin kuma ka ga abin to shi ake cewa ainal yaqini misali kana da labarin wuta wuta tana da ƙuna tana da zafi duk abin da aka zuba a cikinta tana iya ƙorewa amma labari ka ji baka taba ganin wuta ba amma ana ce maka ai wuta aba ce mai zafi duk abin da ta samu in ta gan shi za ta iya ƙone shi komai yawansa kwatsam sai aka hura wuta da aka hura wuta sai kaga ana ɗebowar kara da itatuwa da tarkace ana zubawa tana ci to da wanda ake ba shi labarin wuta tana da kuna da wanda yaga aikin wuta tana cin itatuwa da kara da duk abin da aka zama mata wanda yafi sanin wuta kaga wanda yafi sanin wuta shine wanda yaga wuta tana aikin ta to sai kuma wancan da aka gaya mana haqqul yaqini shine wanda muka fito da shi a baya muka bar shi a baya a cikin suratul waqi'ati wa amma in kana minal mukazzibin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqini haqqul yaqini shine na karshe wato wanda ka tabbatar da shi ka ji shi misali an ce maka wuta tana da zafi sai kaga aikin wuta tana cin abubuwa sai kaje ka sa hannunka a cikin wuta kaji irin zafin da ake cewa wuta tana da shi kaga kai kafi kowa kenan sanin aikin wuta kai kafi kowa sanin wuta to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahi za a nuna musu wuta da ake ba su labari kuma za su ganta ido kuru-kuru kuma daga ƙarshe za a sa su cikin wuta sun mara tsalluna a bayan wallahi sai an tambaye su ku zifa min hununun rafi sun mara tsalluna ne sai aka ɗauke aka sa wannan ƙarfi a nu'ara sun mara da la tus'alunna wallahi sai an tambaye ƴan wuta anin na'imi yawma izin a wannan ranar wato ranar da suka ga wutar sai su an tambaye su anin na'imi bisa ni'imar da aka ba su a duniya ma yaltazzu bihi fi dunya duk abin da aka ba su na ni'ima na jin daɗi a duniya minas siha kamar lafiya wal faragi kamar samun dama ko kuwa abinci ko abin sha ko wani wa'ina sai an tambayi kowane irin mutum sun malakus aluna kenan yau ma'izin annayin to malamai suka ce al'azhar magana da ta bayyana annal kitaba lil kufari wannan zance da ake yi ana zance ne a kafirai li'annahum domin su kafirai humul mushtagiluna bidunya su ne wanda suka shagaltar da rayuwarsu da duniya wattafakuru bila zatiha an ta'ati Allah ta'ala da alfahari da neman jin daɗin duniya suka bar biyayya wa Allah mai sarki wakila wasu malama suka ce huwa amun fi haqqil mu'min wal kafir wannan aya cewa sun malatus alunna a bayan wallahi sai an tambaye su ladan zahira anan na'im bisa ni'imar da suka samu ta hada mumini kuma ta hada kafiri Anas an karbo hadisi daga Anas radiyallahu anhu annahu qala yace lamma nazalat al-ayatu yayin da aka saukar da wannan aya thumma la tus'alun yawma idhin 'anil na'im sai wani namiji daga cikin larabawan wajen gari muhtajin mai karamin karfi sai ya tashi ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce hal alayya minan ni'ami shay'un sai ce annabi yanzu ni a matsayina ba ni da komai zogena yanzu Allah ya ce ranar lahira sai an tambaye ku wa daga irin ni'imar da Allah ya masa yanzu ni ko wani ni'ima Allah zai tambaye ya min fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ah Allah ya maka ni'ima mana azillu ga inuwar da kake sha wannan alan Allah ya baka fusahar ka samu takalma guda biyu ka daura a kafarka ta maka maganin sanyi ko maganin zafi wal ma'ul barid ga ruwa mai sanyi da zaka samu ka sha lokacin da kake jin zafi ai an magama maka ni'ima wai shi dauka in kaga an ce ni'ima sai an bashi komai maya maya annabi ce ai wai nan sunan ni'imar wal'ula wal'aula an yuqal as-su'al wannan tambayar ya ummul mu'min an hada mu'mini wal kafir da kafiri amma tambayar da za a yi da tus'alunna yawma idhin an-na'im in a kafiri ne tambaya ne ta a bata masa rai wa taqri'u da kuma a kankwashe shi li tarki shukr saboda barin godiya shi ko tambayar da za a yi a mu'mini summa la tus'alunna yawma idhin an-na'im wato tasharifun a daukaka mu'mini ne wa izharu li fadlihi da kuma bayyana fifitan da ya samu wa tabshirin abashi albishir bi an yajma'a lahu bayna ni'amid dunya wal akhirah akan za a hada masa tsakanin ilmin duniya da lahira ala kulli halin dai Allah tabaraka wa ta'ala yayi ni'ima a kowane irin mutum ko yana jin yana da abin da zai ji dadi ko ba shi da abin da zai ji dadi to an yi ni'ima a kowane irin mutum sai dai in bai ga ni'imar ba ko ku ba amar bayanin yadda zai gane ni'imar ba shi wannan balarabin wajen gari da yazo ya dauka ni'ima ita ce a baka jin dadi ko a baka kayan tarkace kuma kamar tan wannan manzo Allah ya ce ai ba haka bane abubuwan da suka kofu ko mai sauki a duniya su suka fi komai wahala a lahira anan Annabi ya ce masa Allah ya maka ni'ima ya baka inuwa. To kaga a duniya ni'ima inuwa a bace mai sauki ko? Ga inuwar gini da muke yi. Ga inuwar bishiyoyi da muke samu. Ga inuwar rumfuna. Duk inda ka ji zafin rana ko ka ji sanyi akwai gun da zaka iya zuwa ka boya. Wannan kenan. Sai ni'imar ruwa mai sanyi. A duniya duk lokacin da muka kaba kaci ruwa za ka sha. Idan ba ka da gunda za ka sa ruwan ka ya sanyi na alatu, idan akwai rijiya idan ka je ka jefa rijiya a guga, duk sanda ake zafi in ka ja ruwan ruwan sanyi ne. To kaga ashe ruwa abu ne mai sauki, a duniya inuwa abace mai sauki, a duniya amma wa'innan guda biyu da suka fi komai araha suka fi komai sauki a duniya ba ya sutsa da alahira. Amma a duniya kowa da kowa ko kana bin Allah ko baka bin Allah karka ce ai Allah bai mun komai ba inuwa kan da ruwa ai kowa ma na sha'a a duniya ne suke da arha amma in an je lahira inuwa guda ɗaya ne kuma ruwa guda ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutum bakwai da za a shigar da su a inuwar al'arshi yawma la zilla illa zilluhu a wannan ranar duk duniya ba inuwa sai wani to kaga ashe annabi ya nuna mana inuwa guda ɗaya ce a lahira inuwar al'arshi ya kirga mutanen su shugaba mai adalci su matashin da ya tashi yana bautar Allah subhanahu wata'ala su wanda yake ba da taimako ko sadaka hannunsa na dama na hagun bai san abu san da hannunsa na dama yake bayarwa ba su masu soyayya wajen bautar Allah za su haɗu a bautar Allah za su rabu su mutumin da yake tuna Allah shi kadai har idan sai zub da hawaye su mutumin da aka neme shi da aiki marar kyau ya ji tsoron Allah ce ba zai iya gudanar da wannan aikin ba to wa'innan su ne aka ce za su shiga inuwar da ran da babu inuwa sai wannan amma duk sauran mutane ba za su shiga wannan inuwa ba kaga inuwa tana da tsada kenan annabi ya ce Allah ya baka inuwa sai kuma ruwa idan an koma lahira babu wani ruwa ruwa guda ɗaya ne shine ma'ul kawsar ruwan al-kawsar a duniya duk sanda ka ji kishuwa in ka ji zaka samu ruwa ka sha amma a lahira babu ruwa ruwa guda ɗaya ne shine ruwan al-kawsar in ka yi aiki mai kyau ka samu wannan ruwa ka sha idan ka yi aiki marar kyau a kore ka saboda ka ruwan al-kawsara wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara za a kore daga barin shan ruwan al-kawsara duk wanda ya jirkita addininsa ko canja addininsa to ashe kaga a lahira ruwa wani abu ne mai muhimmanci amma a duniya Allah ba da ruwa a kowane irin mutum sai takalmi takalmi abu ne wanda zai kare ka sharrin zafin rana da abin da zai kare ka sharrin sanyi to a duniya ba shi da wahala in ka samu takalmi na naira 1000 zai yi kai in ka samu na naira 100 zai yi in baka samu magun da zaka sai takalmi ba zaka yi daukan wani abu mai dan duhu ko tsumma ka daddaura kare ka sanyi ko zafi da manzo Allah akwai yakin da yi musamman saboda tsabar wahala da nisa da garin Madina ba a samu damar sa takalmi ba sai tsumma ake dauka a lullube kafa saboda zafin rana shine ake cewa gazwatu zatul riqa'i kullum malamai suna faɗa wai yakin da aka dauki tsumma aka lullube kafa saboda ba takalmi to kaga a duniya ku gashi kowa sai ga yana da takalmi to saboda haka Allah ya gama mana komai kar mutum musulmi yayi tunanin summa la tusaluna yawma idzin alna me ce ni ko ce ni'ima Allah min Allah ce kowa sai an tambaye shi ni'ima karkashin irin wannan aya ta ni'imar da Allah ya sai an tambaye mutum wani bawan Allah arifi masanin Allah yake cewa Allah ya gama ni'imar komai a mutum da farko Allah ya baka ni'imar kallo Allah ya mana idan dina guda biyu alam naj Allahu ainaini kenan idan kace Allah bai maka komai ba a tunaninka bai baka abin da mutane suka dauka shine wani abu ba to Allah ba da idan dina guda biyu a kowane irin mutum inda za a ce wannan idan dina guda biyu a dauke aikin su kar ma a cire su a dauke musu aikin da suke idan dina guda biyu dan adam sai ji ba shi da abin baya so idan yana da wani tarkace ko da abin da yake ci ne ka bada tarkacenka da abin da kake ci a dawo maka da amfanin idan dinanka guda biyu sai ce wallahi ya yarda zai ce ya yarda amma sai Allah ba da shi idan dina guda biyu yana kallo da su kuma kyauta kowane ɗaya daga ciki in yace ba shi da komai in aka ce to za a cire su amma za a baka wani abu a maimakon su amma za a cire su kaga mutum ba zai yarda ba idan da dalili zai sa a cire ɗaya daga ciki ko a cire guda biyu idan shari'a ake ta musulunci za a ce to tunda ka tafiyar mar da kallon idan dina guda biyu dole ne zaka bashi diyya saboda a bashi hakuri bisa abin da ka samar mar na tashin hankali malamai suka ce abin da zaka bar a ido kowane ido daga cikin idan dina guda biyu sai ka bashi raƙumi 100 a sa raƙumi 50 50 raƙumi 100 kenan in kuma shanu ne sai an samu shanu guda 100 a idan dina guda biyu kaga idan ka buga za a bada dinare 1000 to dinare 1000 yanzu a misalin kuɗin mu na Najeriya shine miliyan 100 da wajen 20 a idan dina guda biyu kaga an bada mutunci ashe an bada ni'ima haka wayannan kunnuwa guda biyu da muke ganin su su ma dinare 1000 diyar su wanda ake ji da su shi ma miliyan 120 da wani abu haka hanci shi ma dinare 1000 haka harshe shi ma dinare 1000 haka hannaye guda biyu dinare 1000 haka kafofi guda biyu dinare 1000 haka ƴaƴan marenan mutum dinare 1000 haka hashafar mutum dinare 1000 haka kafofi saboda haka in ka lissafa miliyan 100 da wajen 20 miliyan 100 da wajen 20 mutum yana da su da dama a jikinsa uwa uba kuma lafiyar jikin mutum yau idan aka ce an dauke lafiyar jikin mutum duk abin da ya mallaka ya kawo zai kawo saboda haka ashe kowa an masa ni'ima alam naj Allahu ainaini wa lisanan wa shafatayn ga harce ga fatun baki ga kunnuwa saboda haka kowanne ɗaya daga cikin ni'ima ce sai dai in mutum bai kyakkyawan tunani ko kyakkyawan bincike ba saboda haka lalle lalle ne wajibin kowane irin mutum ya bi Allah ya koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko in aka yi haka shine an samu alkhairi an shiri bar duniya da lahira in ko ba a yi haka ba mutum ya ce Allah bai mar komai ba ya kasa godiya wa Allah to shikenan ya zama kenan ya yi butulci Allah zai kama shi godiya wa Allah ɗin ko shine ka zama musulmi kuma ka aikata abin da musulunci ya ce ثم لا تسألن يوم إذن عن النعيم أبايان والله سي أن تنبيكو أوانا رانا رانا كياما عن النعيم بساني إمرا دا الله يمكو وغير ذلك دو إنو إنا جي أنا سيشي كمر إنوا تقول رنزما كمر إتاتوا دا الله يي دا آين إتاتوا دا أكيشا والأقبية دا كما قول رن دا كتانا دا lahimomi da dakuna allati taqi min alhard walbard wanda suke kare ku daga zafi da sanyi walma'il barid da abin da aka bako na ruwa mai sanyi wa kahal al'ain da kullun da kuke sawa ido kullun da kuke sawa ido ma wato shi ma ni'ima ce domin yanzu idan dalili ya samu aka ce kar masu sa kwalle su sa kwalle to cinyin ido zai yawa dan yanzu matan da suka samu dalilin da aka ce kar sai ado sai ga idan sa yana kowane lokaci yayi jazir yana ciwo walabsul insani sauba aki haka kuma dan adam yana tufata da tufar dan uwansa wa shab'il batan haka yana daga cikin ni'imar da Allah yayi inji malam muhashi da ka samu damar ka ci abinci ka koshi in har ka samu damar zaka dauki tomiyar kuka ka zuba a cikin ka ka zauna lafiya Allah ya maka ni'ima ai wani idan ya dauki abincin ya cika cikin sa to ranan ba zai iya barci ba sai dai in baka zo asibiti yanzu likita zai ce kar ka ci kaza in kai garaje ka ce ai likita ba Allah bane bari in ci abinci da koshi to ranan ba za a yi barci ba kuma ɗan uwanka ma masoyanka ba za su yi barci ba saboda ka ni'imar cewa za ka samu dama ka ci abinci ka koshi ba karaman ni'ima bane walazzatun naumi yana daga cikin ni'imar da Allah ya bayar ka samu jin dadin barci ka ci abinci ka kwanta kuma kai barci har kuma barcin ya ishe ka tashi ga jikin ka ya karfi ni'ima ce in kaga kana barci sai ka ci abinci in kaga ka ci abinci za ka yi barci kuma kana da lafiya saboda ka samu dama kawai ka barci ma Allah ya maka ni'ima dan idan ba lafiya barcin kansa sai ka neme shi ka rasa wal afiya da kuma ita lafiyar kanta duk abin da kake da shi in aka ce baka da lafiya sunansa me sunansa a neman magani wana bi zalika mimma la yahsa adadan daga irin abubuwan da ba za a iya kididdige su ba in ka gana ka ce bakka kaza lafiya ce amma daga sanda ka rasa lafiya komai da kake da shi na magani ne hakim da baihaqi sun rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alf ayatin fi kulli yawmin shin ba zai iya ba ɗaya daga cikin ku kullun ya samu dama ya karanta aya 1000 kafin ya barci qalu wa man yastati'u an yaqra'a alf ayatin ya rasulullah sahabbai suka ce a wa zai iya ya shirya zai barci ya karanta aya 1000 ai karanta aya 1000 yayi yawa قال في النبي يتي أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر شين تينكو إن يكون تازي بلتي بلتي يكرن تألحيكم كفا ديبا ذكا شاء ألحيكم كان أيضا ميا يتي أين كرن تألحيكم التكاثر إن ذاك بلتي ذا باك لدن كرن تأيا ديبا كأجع الدين المسلم شكينا وجان ميرخوصا حكا كما النبي يتي تينكو بلتي يسوكر قرآن قدابا ba za ku dage kullun kafin ku barci ku saukar Qur'ani guda ba suka ce ya rasulullah ummana Aisha ne ta kawo hadisin suka ce ya rasulullah ya za a yi mutun ya karanta sauka guda bayan ya shida zai barci annabi cin ka karanta kulhu kafa ku za ba ka ladan sauka guda haka a cikin dogon hadisin annabi ce ummana Aisha yake ga mata dayan ku ba zai iya yayi kokari ya karanta abinda idan ya karanta za a bashi ladan aikin haji da umra ba in yazo zai kwanta ba zai iya karanta ba suka ce ya rasulullah hajji da umra ya aiki ne mai yawa ya za a ce mutum ya karanta abin da zai zama ladan sa aikin hajji da umra annabi ya ce ayin kike tasbihi wannan dogon tasbihin nan baqiyatu salihatu guda uku za a baki ladan kamar kin aikin hajji kin aikin umra subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kaje za ka kwanta kai wannan shikenan baki ya sake mata ba za ki iya kokarin a baki aikin da in kika yi da annabawa da mursalai za su nema miki gafara wa har tashin kiyama ta ce ya rasulullah na irin abu zan yi ya ce in kika yi salatin annabi kika hada da annabawa ai za a baki lada annabawa da sauran mursalai za su miki ceto to duka wannan annabi ya nuna mana ladar irin wannan surori a sadace sai suratul asr makkah wa hayal ayat wannan sura ita ce ta asr ta wal asari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita wannan ita ce fadan shahararren gangaren din sahabin nan wanda in ya fadi magana alqur'ani an gaba shi ne abdullahi dan abbas ya ce sunan a makka aka saukar da ita mun yi sa a kira'ar mu tawarshu dama baya raba biyu suratul asr kawai makkiya kin yake cewa aw madaniyatu a wata ruwayar aka ce ko ko dai madaniya ne to madaniya in kace surar wal asr a madina aka saukar da ita ita ce fadan qatadatu da kuma wata magana daga cikin manzon Allah dan abbas din tana da ayoyi guda uku daidai nan ba sabani to tana farawa da bismillahir rahmanir rahim والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan sura ta asri da kuma sura da zamu same ta a gaba ta kausari ina dina kalkausar da ta gabanta suratul nasri idza jaa nasrullahi malamai suka ce sune aksaru suwarul qur'ani sune mafiya gajaltar surori a qur'ani guda kullun sune suke da ayoyi guda wa huma wa in kana ta min jihatil alfaz qalilatan malamai suka ce koda zaka ga abaqaqen su da yan kalmomin su ba su da yawa fama anahuma kasirun la yaqifu inda haddin amma ma'anar surorin nan da abin da suka tara yana da yawa ba za ka iya kididdigewa ba saboda haka anan Allah yayi rantsuwa guda daya Allah ya ce wal asri Allah ce ya rantsa da zamani duk abin da kaji Allah ya rantsa da shi akwai hikima akwai maganganu a ciki wal asri Allah ya rantsa da bayan sha bin rana zuwa faduwar rana wal asri Allah ya rantsa da lokacin la'asar wal asri Allah ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal asri Allah ya rantsa da zamani da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan wal asri qasmun min Allah ta'ala rantsuwa ce daga Allah madaukakin sarki wa jawabuhu amsubar rantsuwar shine innal insana lafi kusr lallai ne dangin mutum yana cikin hasara yana cikin tabewa to idan kace Allah ya rantsa da zamani kamar yadda mufassiri ya takaita a guda uku da zamani da bayan sha biyu rana zuwa faduwar rana da kuma lokacin la'asar shi iya uku ya tsaya mufassiru to yace abin da yasa Allah yace ya rantsa da zamani shine a cikin zamani ya hasulu fihi sarra wa darra a zamani ne ake samun farin ciki a cikin zamani ne ake samun rashin farin ciki wa siha wa saqam Allah ya rantsa da zamani saboda a cikin zamani ne ake samun zama lafiya ake samun rashin lafiya wal gina wal faqar a cikin rayuwar zamani ne ake samun wadata da shishir wadata wato rashi wana wizalika da wasu wa'annan wali anna al umura abin da yasa aka rantsa da zamani saboda ita rayuwar gaba daya la yuqawu bi shay'in babu abin da ake gwadata da shi falawriyat al fasanatin fi ma la ya'ani thumma sabatati sa'adatu fil lamhatil aqira baqita fil jannati abadal abadi Allahu akbar annabi ya ce da zaka bata shekarunka gaba daya na zamanin ka na rayuwarka ya Allah ka shekara 60 ne ko ka shekara 100 kuma ka samu shekaru irin na mutanen da can shekara 1000 abinda kake yi a cikin wannan shekarun da Allah baka duk abinda bai zama maka dole kake ba abinda yake ba fi ma la ya'ani abinda bai zama maka dole ba kana nan kana ayyukan kamar sake sai dab da mutuwa ya zo sai ka zama mutumin kirki sai ka yi ta ibada sai ka mutu to zaka samu kenan arzikin lahira madawwami har abada zaka tabbata aljanna saboda haka ashe bai kamata kenan ka bata lokacin ka ba ashe lokaci ya kasance ashrafun ashiya'i fa kana ashrafun ashiya'i hayatuka fi tilkal lamha ashe mafi daukakan al'amura shine rayuwarka zamanin ka nan lokacin da kake raye idan kana raye zaka yi ayyuka masu kyau idan ka mutu sai dai ka makami wasu su maka koko abin da ka gabatar Allahu akbar wana kinan nake jin gon wata kissa ta wani bawan Allah ya tafi makabarta da yaje shi makabarta shikenan mutumin kirki ne sai zauna yana zaune yana dan futawa sai gangade ya dauke shi da gangade ya dauke shi sai mafarki dab da kabarin kuma ya san mutumin da yake cikin kabarin da ya bar shi a kusa
da genge da yake sai ya ce sai ya ga wannan wanda ya mutu sai ya fahimci ya mutu fa shi ba ya fahimci eh abokin sa ne da ya sani ka san mafarki da mace ce shine wahala san da ka gan shin ka tabbatar ya mutu shi kuma ya ce eh shi ma ya amma ana ganin mafarki sautari ana kallon matattu amma san da ka gan shin kai da ka kalli mafarkin ka gane mace ce kake kallo shi da za ku yi magana gane fa ya mutu fa a lahira ke kuke zance da shi shine yake da wahala ba kowa ba shikenan a cikin wannan mafarki sai ce ah kun yi sa lokaci mai tsada rayuwa mai tsada gashi kun sani in aka aikata alkhairi ana dare za a samu lada amma ba kwa yi yanzu mu muna jin ina ma za mu samu damar mai raka'a biyu irin san da muke da rai saboda ladan da muka gani ko da raka'a biyu tana fula ne amma ku gashi sai ku ta zama bakwai ayyukan alkhairi kuna rayuwa mai tsada mai muhimmanci amma bakwai muku gashi mun neme da zamu ma mun rasa fakana ashraful ashya'i hayatika fi tilka lamha mafi daukakan abubuwa baya rayuwarka in kana da rai zaka yi alwala kai ibada in kana da rai zaka aikata alkhairi in amma in aka ce an daina numfashi sai dai a makasko sai dai kamakame ولأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم. أبن ديسا الله رأس إذا الأثر زمني سبي دشي لو كتشن شنة دك تشكين أصلي لو كتشن زمني ينا دك تشكين تاردن الأمر وان سكي دني سكي 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 دني إما أشكين سبي دك للي للي ني يقو قري مريبة زمني إن أنت مريبة زمني مريبة لو كتشن دمكي رأيوا إن كان دري أقوي داما in baka da rai baka da dama yanzu nan muka ce idan kana da rai zaka iya karanta kulhuwa kafa uku in ka karanta kulhuwa kafa uku sai a baka ranar sauka guda shekaran jiya nan muka ce akwai sura guda daya wanda in ka karanta ta kafa biyu za a baka ladan sauka guda irin su izazil akwai sura guda daya in ka karanta ta sau hudu za a baka ladan sauka guda irin su kul ya ayyuhal kafirun amma in aka ce ba lafiya ko ku an mutu ba za a iya ba dama dama ma in rashin lafiya ne idan rashin lafiya ne ka saba kana ya hana ka to za a rubuta maka kamar kana yi idan girma ne ya hana ka aikata abin da ka saba kana yi sai a ce mala'iku san da yake da lafiya yana yi saboda ka ku ci gaba da rubuta masa amma in ya daina numfashi mutu ba za ce ku ci gaba da rubuta masa kamar yana da laifi a'a sai dai dan abin da aka ce ana samun ladan su sadaqatin jariya da makamancin wannan wal asr innal insana lafi kusr Allah ya rantsa da zamani wannan kenan au baba adaz zawali ila al-ghurubi ko ku Allah ya rantsa da wato bayan sha biyan rana zuwa faduwar rana Allah akbar domin daga sha biyu zuwa faduwar rana wani lokaci ne wanda yudrakul muqsir fihi ma fatahu awwalan nahar wato wani lokaci ne wanda idan wani abu ya tsere maka idan baka samu dama kai wasu abu da daddare ba ko ku shigulgula sun hada ka baka samu dama kai wani abu ba daga wayewan gari zuwa 12 to daga 12 rana da yace wal asr in zuwa faduwar rana lokaci ne mai tsawon da duk abin da ya tsere maka a farkon wuni zaka iya gabatar da shi misali akwai abin da ka saba cikin dare sai wani dalili ya sa ka makara da kama kara gari yana wayewa kuma kai al'adarka kana zuwa ne ka nemo abin da zaka ci ko iyalanka za su ci kaga ba da ka tsaya kai sai ka je kai ta fafutuka kai fafuta kai ta fafutuka ka dawo 12 rana kai shikenan an samu abin da za a ci an dafa to daga 12 nan zuwa faduwar rana abu lokaci ne mai tsawo duk abin da baka yi ba zaka iya gabatar da shi to shi yasa Allah ya ce wal asr ya rantsa da wannan lokacin magana ta uku wal asr Allah ya rantsa da lokacin la'asar lokacin la'asar lokaci ne wanda yake mai muhimmanci fa aqsam biha Allah ya rantsa da lokacin la'asar li sharafiha sabida daukakar lokacin la'asar wal annaha domin ita la'asar ita ce wasu malaman suke cewa ita ce salatul wusta da Allah yake ce mana hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye sallolin nan na farilla guda biyar musamman ma sallan nan ta tsakiya me yasa aka ce sallar tsakiya sai malamai suka ce wasu suka ga ai sallar tsakiya ita ce sallar la'asar saboda ita sallar la'asar ita ce take zuwa a rangaranga yawanci wasu sun tafi shugulgulansu, masu aiki sun tafi, masu kiyo sun tafi kiyo, masu neman abin rayuwa sun tafi, saboda ka sai ta zama in ba an dage ba za a bar hidimomi a zo a tare ayi sallar ba, sai wasu malamai suka ce to ita ce sallar tsakiya. Bi dalili ma fi mushafi Aisha, saboda dalilin abin da yake cikin takaddun ummana Aisha da ummana Hafsa da suke ce ai wannan sallah ta tsakiya ita ce wannan sallar la'asar. Kuma akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin sallar la'asar, annabi yana cewa man fatatu salatul asri baka annama watara ahluhu wa maluhu, duk wanda yayi galaje sallar la'asar ta tsere masa a cikin jam'i kamar ya rasa iyalansa gaba ɗaya da abin da ya mallaka. Allahu akbar. Duk wanda yayi garaje ba wani laruri sallar la'asar ta tsere masa faka annama watara ahluhu wa maluhu, kamar wai yayi asarar iyalansa, ƴaƴansa da sauran duk abin da suke dangantaka da shi, wani bala'i ya same su suka halaka da kuma duk dukiyar abin da yake da shi ta lalace. To idan yayi la'asar guda ɗaya kamar haka. Allahu Allahu akbar. Shi yasa ɗaya daga cikin kalifofin nan guda hudu wanda ake ce musu khulafa'ur rashidi, akwai Sayyidi Umar radiyallahu anhu, saboda sanin muhimmancin sallah musamman irin ta la'asar din, wata rana bayan an idar da azhar sai ya tafi lambu. Akwai wani lambunsa wata gonarsa mai ɗan daɗi wanda ake zuwa a shakata. Yana cikin wannan gona sai lokacin la'asar ya yi. Ya dawo an idar da sallar la'asar bai samu jam'i ba. Sai ce a yanzu wannan babban lambun na babban gonar ta ita ce dalilin da ta sa na rasa sallar la'asar a cikin jam'i, saboda ka jama'a ku shaida daga yau gonar ta zama ba tawa ba. Ba fa gona irin ta mai hantsi ɗaya wanda za a ɗan ɗaure ɗan ɗan buhu goma ko buhu sha biyar, ba irin wannan ba ne gonar. Gona ce lambu ce mai tsada. Sai ce to daga yau na shaida muku tunda wannan gonar tawa, wannan lambun nawa ya hana ni na samu la'asar a cikin jama'a, ya zama ba na Umar ba. In ba na saba ne ai ba zai sake zuwa ba balle ya rasa sallah ko. To shi yasa aka ce wal asr Allah ya rantsa da sallar la'asar. In daga shi a zahirin ayar dai la'asar din kamar kan la'asar din. Wakila wasu malama suka ce wal asri Allah ya rantsa da asar zamani shine zamanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya rantsa da zamanin da annabi ya rayu, kamar yadda Allah yake rantsuwa a baya da bagiran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bara mun karanta la uqsimu bi hadzal baladi, la uqsimu bi ma'ana uqsimu, na rantsa da wannan gari. Me yasa garin Allah ya rantsa da shi? Me yasa bai rantsa da Kano ba? Me yasa Allah bai rantsa da manyan garuruwa na duniya ba? Saboda garin an haifi manzon Allah, ashe rantsuwa da garin Makka saboda annabi yasa aka rantsa. Wa bi umrihi Allah yakan rantsa da rayuwar annabin, la amruka innahum nafi sakratihim ya amahu, Allah ya rantsa da rayuwarka. Fa fihi a cikin wannan rantsuwa da Allah ya da wal asari, ala anna asrahu afdalul usuri, ya tabbata kenan zamanin manzon Allah a cikin dukkan zamanai na talikai na halittu shine mafi fifici. Wa baladuhu garin da aka haifi annabi shine afdalul biladi, mafi fifici a dukkan garuruwan duniya. Wa hayatuhu rayuwar annabi ita ce afdalu min hayati ghairi, ita ce tafi rayuwar waninsa. Saboda haka wakila wasu kace al asaru Allah ya rantsa da zamani, zamanuhu Allah ya rantsa da zamanin annabin, wa zamanu ummatahu da kuma zamanin al'ummarsa. Li'annahu domin zamanin al'ummarsa shine kitamul usur, shine cikamakin zamanai wa afdaluha. Wa fi zuhuri sa'ati wa ajaibuha, domin a zamanin annabi ne da al'ummarsa Allah zai bayyana tashin kiyama, kuma za a yi hisabi kuwa da kuwa, dan aljanna tafi aljanna, dan wuta tafi dan wuta. Sauran annaba ba za a yi tashin kiyama a zamaninsu ba. Ashe zamanin manzon Allah da zai kai har a yi tashin kiyama a yi sakamako a samu aljanna, to ashe wannan zamanin shi ne Allah ya rantsa da shi. Innal insana, ga amsuwar rantsuwar, innal insana lallai jinsin mutum, nau'in mutum, lafi kusirin, yana cikin hasara yana cikin tabewa fihi da fi tijaratihi a cikin fataucin sa Allahu akbar kamar yadda mufassir ya tafi a fahimtar sa annal murada bil insan abinda ake nufi da innal insana mutum al jins ana nufin nau'in mutum ne wanda ya hada musulmi da wanda ma ba musulmi ba wazalika dalilin wannan li annal insana la yanfaku an kusurani domin shi mutum baya gusawa kowa yana cikin hasara li annal kusurana me ake nufi da innal insana lafi kusur hasara abinda ake nufi da hasara huwa tariyil umuri wai shine tozartar da rayuwa cewa innal insana lafi kusurin mutum yana cikin hasara wai duk san da aka ce mutum ya samu minti daya ko sakon daya ko minti goma ko awa daya baya wani aikata alkhairi wannan din tabewa ne faduwa ne kuma hasara ne a cikin kasuwancin sa fa inna kullu sa'atin tamurru min umril insan imma an takuna tilka sa'a fi ta'atin aw ma'siyatin domin duk lokacin da zai shude a rayuwar mutum dan adam duk san da zai shude ko wannan lokacin in ya shude to zai shude ne abu guda biyu ko dai kana bin Allah in ko baka bin Allah kana bin kana saban Allah kenan fa in kana fi ma'siyatin idan ya kasance mintin mutum da zai bata ko mintotin da zai bata sai ya kasance a saban Allah ne to fa huwal khusranul bayyin ya zama kenan mutum yana cikin tabewa a sarari duk sanda aka ce mutum ya bata minti daya a saban Allah to wannan hasara kenan a sarari wa in kana fi da'atin idan ko ya kasance mintin da ya wuce wa dan adam abin Allah ne to fala Allah ghayruha afdal to watakila in bin Allah ne hasaran sa watakila akwai wani bin Allah da zai fi wannan bin Allah da yake Allahu akbar idan mutum ba bin Allah bane hasara ce a sanari ijmalan muhashi idan ko bin Allah yake yi to hasaran sa fala Allah ghayruha afdal watakila wannan bin Allah da yake a wannan mintin akwai wani bin Allah da zai dafi shi kaga akwai hikima a ciki ko bin Allah ma akwai wani bin Allah da zakai kaji ka dan yi hasarar sa karkashin irin wannan magana ne malamai suka ce a dukkan ibada wace ce tafi ita ce sallah to sai ka zama lokacin sallah yayi sai ka zama kana wani aikin ibada sai wannan aikin da kake na ibada sai ya hana ka zo kai sallah to da Allah wannan sallar ba ta fi wannan aikin da kake ba fala Allah ghayruha afdalu watakil wani abu banun wannan ka zo kai sallar bai fi ba yafi an ce inna karanta qul huwa kafa uku za a bar ladan saukar qur'ani sai na bari lokacin sallah ina ta karanta qul huwa nace lada nake so har lokacin sallar azhar ya wuce to Allah da yi dai ban yi dai ba ko ku aka ce in ne salatin annabi dai Allah zai mun goma sai nace salatin annabi yana da lada shi zan yi tai har lokacin azhar yayi ina yi nace aga abin da yake ladan sa malamai sun ce ba a gwada har yanzu ba a samu wanda zai gwada ba sai na bari al-asr azhar ta wuce mun lokacin ta har ta kai laruri ko ta kai karai yayi dai kaga a lokacin in wannan lokacin ibadar tai tafta dole ka batta din ita ce afdal ita ce tafi wa huwa qadirun alai kuma kana da iko akai saboda haka fi'lu ghayrul afdali idan muhashi fi'lu fakana fi'lu ghayr fakana fi'lu ghayral afdali tariyan wa khusranan ashe kenan ka aikata abin da ba shi ya fi muhimmanci ba bata lokaci ne kuma hasara ne wa aidan kuma duk abin da ake nufi ribihul insani fi talabil akhirah wa hubbiha in dai riba ce fa ta mutum in dai riba ce ta mutum to fi talabil akhirati riba ta kare a neman lahira wa hubbiha da san lahira wal a'ra wal i'radu an ad-dunya ana so mutum ya kauda kai daga barin abubuwan duniya in ba abin da ya zama na laruri na neman rayuwa ba falam ma kanat al asbab ad-da'iyat ila al-akhirah kafiyatun wal asbab ad-da'iyat ila hubbi dunya zahiratun wa kasratu ishtighal an-nas bi hubbi zahir kanu fi kasaran wa bawarin yayin da ya kasance duk abubuwan da suke na neman lahira yawancin su a boye suke yayin da ya kasance dalilai da suke kiran mutum ya nemi lahira yawancin su a boye suke kuma abubuwan da suke jawo mutun ya so duniya ne mu duniya asalin suke sai ya zama kenan mutane suka yawai suka yawai ta shagaltar da san abin da yake na sarrin noman duniya akan neman lahira shikenan sai suka zama suna cikin hasara suna cikin halaka kad ahlaku anfusahum sun halaka rayukansu bitariyi ya amara yin fi malam yukula qulahu cikin tozartar da lokacin su wajen neman abin da ba a halice su dan wannan ba wama kalakatul insa wal jinna illa liya'budun ba a halici mutum ba da aljani sai dan su bauta Allah saboda haka in ka bar bautar Allah saboda neman wani ko wani abin duniya to shikenan ka bar abin da aka yi ka dan shi ka koma abin da ba dan shi aka yi ka ba wal asr innal insana lafi kusr saboda haka lalle lalle ne shi yasa magabata suke cewa bai dace ba a ga mutum sai dayan cikin abu guda biyu ko neman lahira ko kuwa neman abin da zai ci rayu ya tsayar masa karfin sa da zai bauta wa Allah banda wa'annan guda biyu in mutum ya zauna haka to yayi hasara illal ladzina amanu wa amilu salihati su waye ba su yi hasara ba Allah ya rantsa da zamani mutum yana cikin hasara illal ladzina amanu sai dai wa'anda suka yi imani bayan sun yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai na gari falaisu fi kusrani wanda suka yi imani kan suka yi ayyuka na gari gari ba su zama suna cikin wannan tabewa ba ba su zama suna cikin wannan tabewa ba istisna'i ne mutasiri wato an togo ne wanda aka sadar da shi in ana nufin mutum din jinsi ne amma in ana nufin mutum din kafiri ne to istisna'i ne wanda yake yankake illal ladzina amanu sai wa'anda suka yi imani wa'amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai imtasalul ma'amurati wajtanibul manhiyati suka ne sanci duk abubuwan da Allah ya hana ko meye suka ki aikata shi suka kuma musaltu da dan abin da zasu iya mai kyau suka aikata wa alam ka sani annahu subhanahu wa ta'ala cewa Allah madaukaki wato yayi hukunci bil kusrani ala jami'in nasi yayi hukunci da tabewa a bisa dukkan mutane kowa na kan tabewa illa man ata bi hadhihi al ashiya al arba'a wanda baya cikin tabewa sai wanda ya abubuwa guda hudu wanda wannan aya ta faɗa da farko imani shine illal ladzina amanu na biyu wal amalu salih aiki na kwarai na uku wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabr da wasiya da gaskiya da kuma wasiya da akan hakuri wattawasau bil haqqi suka yi wasiya sashin su suka yi wasiya a sashi suka taimaka wa sashi wajen wasiya bil haqqi da gaskiya shine aiki wajen imani wata waso suka taimaki juna su wajen wasiya bis sabari da hakuri ala ta'ati bisabin Allah wa sabari da hakuri anil ma'asati daga barin saban Allah wa'annan su ne kai ba sa cikin hasara wal hikmatu fi zalika hikmar da ta sa aka faɗi wa'annan abubuwa guda hudu a cikin wannan anna hadhihi al umur wa'annan al amura guda hudu ishtamalat ala ma yakussu al insani fi nafsihi sun tattara bisa abinda mutum zai kebance shi a kansa shine imani da ayyuka na kwarai wa ma yakussu ghayruhu banda da imani da ayyuka na kwarai kowa zai iya kebanta da kansa zai wani ba zai maka imani ba wani ba zai maka aiki na kwarai ba saboda ka imani da aiki na kwarai mutum ya kebanta da shi ne wa ma yakussu ghayruhu da kuma abinda zai kebanci wani ka wa huwa tawasi shine wasiya bil haqqi da gaskiya wattawasi da wasiya bi sabari da hakuri saboda ka zaka iya wasiya ai gaskiya zaka iya wasiya ai hakuri kaga wannan zaka iya umurtan wani ka fa idza jama'a zalika idan mutun ya tara wayannan guda hudu yayi imani yayi aiki na kwarai yayi wasiya da gaskiya yayi wasiya da hakuri fa qarqama bi haqqin lahi ya tsaya kenan da haƙin Allah wa haƙi ibadihi da kuma haƙin bayin Allah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri Allahu akbar watawasau bil haqqi watawasau bis sabri illal ladzina amanu sai dai wa'anda suka yi imani fa inna allaha yaktubu ujurahum wa mahasina amalihim duk wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai rubuta musu ladan su da kuma kyawawan ayyukan su allati kanu ya'malunaha fi shababihim wa sihhatihim irin abinda suka kasance suke aikatawa a lokacin da suke da kuruciya da lokacin da suke da koshin lafiya fa innahum domin su ƴan adam in dai suna ayyuka na ƙware suna da imani wa in za'ufat ajsamuhum koda jiki kunan su yayi rauni la yanqusuna ma'anan ai a ma'ana ai ba za a rage musu ayyukan su ba in dai mutun yayi aiki na ƙware koda jikin sa yayi rauni a zahiri to ai a cikin zuciyarsa yana jin inda zai samu dama yana da ƙarfi ko ko inda yana da lafiya zai yi wani aikin to ba za a rage masa ba فتكون هذه الآية بمعنى قوله لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون دو أن تسكي أيكي نقواري كما سكي إيماني كودا جكينس بذي إيابا سبي درش الله فيها كوكو جكينس بذي إيابا سبي دروني كوكو سبي دروسي شغل غل أن تسكي شاكان سو تو إن دي سين إيماني سين أيكي نقواري الله زي باس لا دان سشككي بلا أي كوية مصب بذي ينكي با وانا آية تنا idan mutun ya tashi yana aikata alkhairi watakila zai nafilfuli zai karace karace watakila san da yake da shi zai iya aikata alkhairi na sadaka zai taimako sai ya zama ya samu lokacin da babu da yana da shi yana aikata alkhairi sai zama ba shi da shi da yana da karfi yana aikata alkhairi yana ibada sai zama babu da yana da lafiya sai zama babu to za a rubuta masa tamkar abin da ake rubuta masa lokacin da yake da sarari da lokacin da yake da lafiya da lokacin da yake da karfi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. سوف يمدن فارا ترى. مغني.
سورة له بدت مكية وهي تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.
نعم.
الذي جمع مالا وعدده.
نعم.
يحسب أن ماله أخلده
سورة الهمزة مكية وهي تسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده Suratul Humazat wannan ita ce sura ta Humazat. Anza Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka aka saukar da ita ko kuwa yana Madina tana da ayoyi guda tara. Munasibatuha lima qablaha. Gashi surar ta dace daidai da irin maganganun da surar da ta gabata. Tana farawa da wailul likulli humazatil lumaza. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم كلمة عذاب تثبت كوكو وني بغيري وني قري ا cikin wutar jahannama ya tabbata li kulli humazatin ga dukkan me yawan sa laifi lumazatin me yawan rada Allah yayin da sura da ta gabata tace wal asr innal insana lafi kusur Allah ya rantsa da zamani mutum yana cikin tabewa na cikin hasara bayyana fi hazihi halul kusran ma'alihim ubangiji sai ya bayani a cikin wannan sura wai da kace dan adam yana cikin hasara idan yana cikin hasarar ina ne makomar hasarar menene zai samu sai aka ce hasarar wato shine wailul likulli humatin azaba ta tabbata ga dukkan mai salifi wa ma'alihim kuma makomar sai ita ce wutar jahannama Wailun malamai sun fassara da dama shi sun ya ce wailun shine kalimatu azabin wata kalma ce ta azaba kalimatun yudlabu bihal azab wata kalma ce da ake neman azaba wa yud'a biha kuma ake kiran azaba ita wa ala hadha to idan wanne ya zama kenan wannan jumla wannan magana insha Allah wacce aka fara magana da ita ne idan ku kace ibtida'iyya ne ma akauni hana kira to anything kana addu'a alaihim ana musu kirayi ne ana addu'a ne akan mutanen bil halaka da halaka wailun azaba ta tabbata kamar kana addu'a kana kirayi in kulta idan kace kaifa yad'ullahu bizalika ka kaza ce Allah ne zai kira azaba zai addu'ar azaba da haka ma annahul munshi'u lil af'ali kullashi ku Allah shine ke faran ayyuka gaba daya da mai kyau da marar kyau da bin Allah da rashin bin Allah duka Allah shi yake kafara da shi ya za a ce kuma Allah yayi addu'a kirayin azaba ujiba sai ka bada ansa bi annahu talaba min nafsihi ilhaqil wali lahum izharan li athar garabihi sai ka ce abin da yasa haka Allah yana nema ne a zatinsa ya hadar da wannan azaba saboda ya bayyana guraban alamomin azaba sa shine garabihi kama yaf'alu ghadban kamar yadda idan mutun yayi fushi zai yi a wanda ya masa fushi to shi kuma Allah tunda shi baya fushi izinin mutane idan ka saba marsa sai ya maka azaba to shine wailin kalmar azaba ta tabbata ga wanda suka saba wa Allah awadin fi jahannam ko kuwa wani bagire ne a wutar jahannama litanwi'il kilab saboda malamai sun wa kokolo anan wa ala hadha idan ka fada aka kace wadi ne to fal jumlat kabariya wannan maganganu ana ba da labari kenan wailun li kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata li kulli humazatin ga dukkan mai yawan hamzu da lamzu a takeice dai ana nufin kamar yawan rada idi muhassiru nazalat an saukar da wannan aya ga wanda ya kasance idan manzon Allah baya nan yana magana annabi baya nan maganganu marasa kyau ko kuma masu maganganu a mu'mine kamar su umayya bin khalaf kamar su walid dan mugira wa gairu ha da wasu su kamar aknas bin shuraiqi kamar asi dan wa'il sahami kamar jamil bin mu'mar amma dai abinda ake nufi wal ibratu bi umumil labzi la bi khusus sabab abinda ake nufi in an ce an saukar da aya aswa da kafiri wa na kafiri wa ne ana nufin wannan abinda suka yi yasa Allah ya saukar da aya to mu muslimi a yanzu kar mu aikata wannan laifin wailul likulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga dukkan humazatin masu yawan rada lumaza masu salifi to malamai da dama a kalmar larabci sun yi maganganu akan kalmomin humaza da lumaza amma dai mu a hausawanci hamzu hamzu ana yin sa ne yawanci da ido ana cewa ya face lamzu kuma yawanci ana yi ne da baka ana cewa zumde amma asalin kalmar asalin hamzu din shine al-kasru wal lamzu wato hamzu karyawa al-hamzatu fil kasri al-hamzatu fil asli al-kasru in kace al-hamza hamzu hamzu asalin kalma larabci shine al-kasr ka karya abu wal lamzu huma zatil lumaza in kace lamzu a larabci shine at-ta'anu at-ta'anu suka al-hissiyani nasaradi na zahiri in ka karya abu kai hamzu idan kai suka ka sauki abu kai lamzu shine asalin kalmar larabci kuma kusa bil kasari sai aka ambaci wato karyawan li aradin nasi wato idan kana karya cin mutuncin mutane basanan kana maganar su sai aka ce kai hamzu wa dalifihim in kana suka a cikin mutuncin mutane sai a ce maka kai lamzu saboda kada an koma dai wannan gibar da aka faɗa wa taifi malil mubalaga fil wasi da ake ƙara kuma asalin kalmar hamzu ne da lamzu amma wannan tadin da ake ƙarawa kuma zatin lumaza ƙarin tadin lil mubalaga saboda isarwa ne cikin sifa wailul likulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga dukkan humazatin masu rada masu salafi lumaza masu nune masu radar mutane haramun ne abubuwa ne marasa kyau Allah ya samu dace duka wa'innan abubuwa da aka faɗi mafuta dai shine mutun karyayi akwai maganganu da yawa a cikin sha'anin rada ko salafi a mutane kuma garin mutane ba sa nan akwai kuma narko na azaba mai yawa saboda haka mafuta dai kawai kar kai wannan laifi da aka hana ba wai in can kawai kafiri ake nufi ba a mu din kar mu yi kokari mu irin wannan laifin balle yanzu kusan malamai sun ce babu abin da ya gama ya zama ruwan dare ga magari irin wannan laifi da hamzu din da lamzu wato giba Allah ya samu dace Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana shirin duniya da lahira Allah ya sa duk abin da aka umarce mu da shi mu aikata wanda za mu iya duk abin da aka hane mu da shi Allah ya sa mu hannu gaba ɗaya du albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana shirin duniya da lahira Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da malumanmu Allah ya saka shi mu da alkhairi wannan hali da ake ciki na kunci Allah ka sassauta mana Allah ka bamu damuna mai albarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana mi salatu annabi goma goma mi azza sallu wasallam ayatul kursi da laqad ja'akum Allah kare mu gaba daya Allahu la ilaha illa huwa sinatun wala nawmun lahum ma fis samawati wa ma fil ardi يوم هو العلي الذي نجا عليه توكلت وهو ربنا قل هو بسم الله قفاك الله جكم مغباتن مغباديا الله جدد مسرحه البركه شهر رمضان الله الله السلام عليكم فلك لنا صفاتها لصلاه الفجر اعوذ برب الفلك ان شاء الله اله الناس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. الهادي الى صراطك المستقيم. حقق الذي هي من جداره العظيم. فلا تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتاثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. انت ولينا فنعم المولى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزه. الحمد لله رب العالمين.